أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو Laraba yau Alhamis ko Laraba ne yau Alhamis 15 ga watan Ramadan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1436 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu a suratul an'am mun tsaya kan aya ta 150 zamu tashi aya ta 151 insha Allah ta'ala kafin ci gaba da karatu ga tambayoyi kamar haka wannan bayan yayi sallama yayi addu'a sannan sai ce tambayar sai ita ce wai ya kwanta bacci ne bayan ya farka sai ya tarar jikinsa babu tsarki ma'ana yana cikin janaba ko maniyya fita kamar yadda ya rubuta sannan a lokacin alfijir ya keto har ma wasu bulalan suna sallah to mallan idan ya wuce da azumi yayi ko bai yi ba a in kauce da azumi yayi gobe ma zaka sake wucewa hakanan tunda baka da mai tada kai ba kuma wani abu nan da kake kullun sai dai kai ta tahi cikin wani irin hali kana abun nan saboda haka in kai aure insha Allah ta'ala inda da hali zaka fi samun sauki Allah ya sa mu dace amma in kauce da azumi babu laifi to suwar ɗin kada ma zurai duka sayo ka ajiye a ƙarƙashin filo kuma gashi baka tashi ka abun nan ba mai tambaya na gaba ce ya sha zoko bayan ya kammala suhur sai kuma da gari ya waye sai yana dinga jin zaƙin zoƙon a cikin bakinsa amma wai har ya haɗe amma ya kuskure bakinsa bayan kammala suhur ɗin duk wani abin da aka ci shi lokacin suhur in aka ji ɗanɗaninsa ya dawo daga baya a gari ya waye wannan baya kare azumi sai dai idan ya zo bakin mutum a matsayin kamar yawu ba a bukatan a haɗe shi haɗewan yana iya raunata azumi amma muddin wai don an ji zaki-zaki ne kamar misali wanda ya sa kwalli da daddare ko cikin ko lokacin suhur sannan sai kwallin ya fito ta kakinsa ko ya fito ta yawunsa a gari ya waye duk wannan bai kare azumi ba wallahu ta'ala a'lam wannan kuma bayan shi ma yayi sallama da addu'a ce tambayar sa ita ce idan najasa ta taba abu misali tufafi ko wani inda ake zama har wurin ya bushe ba a wanke ba to idan mutum ya zauna a wannan gurin tufafin sa ya dawo najasa sai ya wanke ko kuma guri ne da jasa ya riga ya bushe kamar misali ko ƙasa ko wani guri da ake zama bai lura ba ya zauna bai zama na jasa ba saboda bai kama tufarsa ba za a iya zama a gurin na jasa da ya bushe ya wuce ya zama bai abu nan ba zai taɓa rigar mutum a gan shi a jikinsa ba wannan bai zama na jasa ba za ka zama nema kake ina ne na jasa yake a jikin riga shari'a kuma ta ɗora mutum wannan ba haka ba na jasa ba ne sai dai in mutum ya ga gurin da yake zama na jasa ya taɓa ya kamata sai ya wanke wallahu ta'ala a'lam wannan kuma dogor takarda wanda yake bayyana cewa bayan yayi addu'a ban sallama yayi addu'a mai yawa cewa kanwarsa ce mijinta suka rabu ya sake ta amma tana da karamin ciki to sai suka yi ta dawainiyan cikin har zuwa aihuwa bayan ta aihu kuma abunan tiyata ta hanyar tiyata ne ta aihu amma shi mijin shi ya biya kudin aikin sannan kuma ya kawo abun yanka an yanka bayan haka kuma suka ci gaba da ɗawainiyar yaron akwai lokacin da yaron ya yi rashin lafiya aka rubuta magani sai suka kai gurin mijin cewa wato baban yaron kenan ya sai maganin sai ya kisa ya kaman yanda ya rubuta ya kisa yan maganin sai bayan sati uku sai ya kawo maganin su kuma sai suka ji karba domin yaron ya riga ya samu sauki to sannan sai jiya da daddare sai ya turo abokanansa a sheda musu cewa yana so ya dau yaronsa bayan sallan azumi to sai yace tambayar su anan ita ce shawari suke nema cewa za a iya bawa wannan don sun ce mutumin za su yi shawari tukunna da mahaifiyar yaron da kuma mahaifansu to sai shawarin da suka yi shine sun yi ittifaki ba za a bawa yaron ba ba za a ba shi yaron ba to suna tambayan cewa tambayar su anan ita ce shin abin da suka yi bai saba wa shari'a ba sannan kuma suna ƙara neman shawara domin har yanzu ba su bayyana masa abin da suka yanke shawari a kai ba ina ga tunda har ya biya kuɗin yi mata tiyata sannan kuma ya kawo abun yanka lokacin da aka kai katin wancan maganin ba kila ba ya kisa ya bane wata kila ba shi da hali a wannan lokacin yawanci in irin wannan jarabawan ta faru in akwai yaro ko aihuwa a tsakani ko yarinya to fa dole in har za ku rike ku daudawaniya to za ku rinka hakuri da abubuwa ba kowane abu in ya faru sai an ji an gaya masa ko an nemi yayi kaza ba dole cewa lallai haƙƙinsa in dai ya sani ya kamata yayi amma kananan abubuwa da manyan abubuwa da kome sai a je a kai masa sannan yanzu kun yi ittifaki ba za ku bashi yaron ba kuma duk abin da ya faru a ce ya ki yaronsa ko kuma a ce ya bar su da daudawaniya ko ku ce ya bar ku da daudawaniya sannan gashi watakila irin yawan ko komai ya faru sai an kai masa ko sai an yi magana kawai ya ji cewa gwanda ya dau yaronsa kawai kaga idan ya dauka tunda haƙƙinsa ne ya dauka ya je ya dau dawainiya babu wanda zai rinka damunsa da magana bai kamata abun da bai sai mutum ya ji a zo ana gaya masa ba shi kuma wajibi ne ya sani in dai har wani abu ya tabbata na haƙƙin to lallai ya kamata a ce ko wajibi ne a kansa zai sai wannan abu ko magani ko wani abun nan amma in kuka hana shi yaro to ku sani cewa fa akwai dawainiya da yawa da ya kamata ku yi hakuri ba ku gaya masa ba ku kuma yi hakuri ku dau wannan dawainiya in kun san ko ba za ku iya ba to sai ku bashi yaron sa don ya ci gaba da daukan dawainiyar sa wallahi ta'ala alam saboda ana akan yi amfani da dama shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi kar a rike ɗa ko ya a matsayin dalilin cutar da ita uwa ko cutar da uba a rike shi ba a bashi ba amma kuma ana maganganu da ƙananan maganganu da ya da wasu abubuwa a ya bar mana yaro kullum mu muke wahala baya sai ya masa komai mu muke kaza wannan an cutar da shi kuma sannan shi kuma kar wannan yayi amfani da dama da aihuwar ya zamanto yana cutar da uwar yaron zai raba ta da shi in na raba ta da shi kaza 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 don ya cutar da ita nan ma kara haka shi yasa la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi ya zama kawai komai a yi shi bisa lissafi da kuma tsari in kun ce za ku rike to wasu abubuwa da yawa wanda yake kan haƙƙinsa to ya zama an sarayar an haƙura ba sai ya ji ba abin da ya zama dai na wajibi wannan kuma sai a abuna a bayyana wallahu ta'ala ala mai tambaya na gaba shi ma bayan yayi sallama da addu'a sai ce tambayar sa ita ce menene bayani mafi inganci ga wanda yake cin abinci sai alfijir yake to ko aka kira sallah shin ya halatta ya karasa da abincin ko bai halatta ba da yawa wasu mutane musamman a malamai na baya-baya da kuma fatawa ta baya-bayan nan ana tafiya akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantaccen hadisi kamar yadda malamai suka tabbatar cewa in mutum yana abunan sahur sai alfijir yake to kar ya tsinke sahur din nasa mana hadisin da yake nufi malamai da suka yi bayani a ma'anan hadisin Sheikh Muhammad Al-Muqtar ya taɓa magana ina gurin shine kar ya tsinke misali in a ce ruwa ne ruwa ba a tsinke shi in dai har ya fara kwankwaɗa ruwa yana cikin sha sai alfijir yake to ko sai aka kira sallan da take tabbatar da alfijir yake to ba zai tsinke ba wato sai ya ci gaba ya karisa in dai ya fara sha abun sha din sai ya ci gaba da karisa yi tare da cewa an kira wannan an masa ruksa a shari'a. Sai suka yi amfani da wannan hadisin suka dauka kawai mutum ya farka ana kiran sa lawai ya je a gurguje da yabo abinci ya zo ya ci da sauransu, saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan. Ko kuma yana cikin cin abinci aka kira sallah ya karisa cin abincinsa, wannan kuskure ne. Abincin da ba a haɗe yake wanda aka ce kara tsinke ba, ka kai hannu ka ɗauko shi ka sa a baki, wannan loma ne. In ka kaita in ta bakinka ne, kana cikin ta bakinka taunawa, sai aka kira sallah ko alfijir da ke to ya halatta za ka iya haɗewa, ba za ka tuhar da ita domin ta riga ta shiga bakinka, ya halatta in an kira sallah. Amma ka sake ɗauko wata, wannan daban-daban suke. Saboda haka bai halatta a ce mutum ya sake ɗauko wata ba. Amma wasu suna lura da wannan hadisi ɗin, suna fatawa wanda sun kusa su yi buluwi, wato sun kusa su wuce gona da iri, haka malamai suka bayyana. Kuma za ka samu a cikin malama suna faɗin wannan. Amma in ka duba nassin Alƙur'ani cewa yi wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr sanasa thumma atimmu siyama ila al-layl watar hatta bin al-gha'iyya hatta gha'iyya kuci kusha kuyi tafi kusha kuci kusha kuci kusha har yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr iyakanci da sha shine in al-fajr yake to sannan thumma atimmu siyama ila al-layl dan haka azumi kawai yana tsakanin ketowan al-fajr da faduwar rana. Duk daga zaran alfijir ya keto an shigo nan, to ya haramta a ci abinci, sai inda ruksa ta bullo na cewa kar a tsinke abin da ake sha ko wani abu na kurba, ko da shayi ne. Malamai sun yi kiyasi akan haka, in dai mutum ya dora shi yana sha kar ya tsinke, ya halatta ko da an kira zai iya karisawa. Amma abinci kawai mutum ya rinka dauka yana ci an abu nan an kira sallah ko kuma alfijir ya keto, wannan bai halatta ba gaskiya. Kuskure ne akan wanda suke tafiya akan wannan. Wasu ma har a littafi na ga sun rubuta, cikin wasu wanda suka rubuta littafi cewa kawai mutum ya karisa cin abincinsa ya abunan, wannan kuskure ne. Manyan malamai wanda aka shaida da cewa masana ilimin fiqh ne a duniya a zamanin yanzu sun ce kuskure ne, wallahi ta'ala a'lam. Wannan kuma mai tambaya na bayan wannan shi ma bayan ya yi sallama ya kuma yi addu'a ya ce menene hukuncin wanda yana sahur, shi ma wancan ne irin wancan hukunci din ne, abunan bayanin wancan ne daidai. Sannan ya ce wannan tambaya ta gaba, assalamu alaikum, bayan ya yi addu'a da sauransu, ya ce malam idan mutum ya aikata wani aikin alkhairi zai iya faɗawa iyayensa don su ji daɗi kuma su ƙara saka masa albarka. Misali ya sauke Alƙur'ani ya ce a wannan wata, sai ya gaya musu, shin aikinsa ya ɓaci ko zai samu lada, ko dai riya ne yin haka? A wannan insha Allah ta'ala ba riya bane. Mahaifa suna jin daɗi, suna alfahari da ɗansu a ce ya yi aikin alkhairi, wannan ya ƙara musu ƙarfin gwiwa, sun san cewa ko da yau suka bar duniya insha Allah ta'ala sun bar baya da alkhairi. Don haka wannan yana da kyau ya gaya wa iyayensa cewa yana karanta Alƙur'ani, kamar yadda inda ba aikin alheri bane yake yi da zai buya in ya ga iyayensa, to wannan kuma yana aikin alheri ne, abun alfahari ne. Wato ba wai alfahari ga cewa riya ba, wannan ba riya ba ne, gaya wa iyaye. Don haka wannan aiki ne na alkhairi wanda in ya faɗa wa iyaye babu riya a cikinsa insha Allahu ta'ala za su ji daɗi. Yana ma babin kyautata wa iyaye, duk abin da za ka yi wa iyaye su ji daɗi ya halatta ka yi shi. Yana daga cikin abin da zai sa su ji daɗi su ji cewa ɗansu ya sauke Alƙur'ani a wannan wata, ko ya karanta Alƙur'ani a wannan wata, akwai abin farin ciki ga duk uba na ƙwarai ko uwa ta ƙwarai ta ji ɗanta ya yi wannan. Don haka babu riya a cikin wannan insha Allahu ta'ala. Wallahu a'lam. Yace kuma mutum ne ba shi da labarin wato cewa an ga wata, sai washe gari har ya ci abinci, sai aka ce wannan duk bayanin ya gabata a cikin littafin fiqh kusa-kusa, cewa wanda ya tashi abunan sai ya kame baki kawai, amma ba shi da azumi wannan ranar, zai biya shi bayan Ramadan insha Allahu ta'ala. Tambaya ta gaba, bayan shi ma ya yi addu'an alheri bayan sallama duka, ya ce menene hukuncin kuɗin da masu siyasa suke ba wa malaman zaɓe a lokacin zaɓe? Wani malaman zaɓe ne kuma wani ɗan siyasa? Wannan ya kamata a ce an sani. Malaman zaɓe ina ga a ƙa'idojin da ake musu wataƙila ba za su karɓi kuɗi a gurin wani ba, amma ban sani ba cikakken haka. Saboda haka, amma in an ba su ban san wani irin bayarwa ba ne, kuma sannan yaya aka ba su kuma yaya suka karɓa. Saboda haka malaman zaɓen da za su fi bayani sosai akan wannan cewa sun karɓi kuɗi a gurin ɗan siyasa kaza da manufar kaza, to nan sai a san wani irin hukunci za a yi. in an alakanto shi da harkar addinin musulunci matsayin su a musulunci yayi ne to sai an sanya kudin yake ba wai duka abunan kudin da dan siyasa ya bayar sai ce a kaza bane dole sai an sanya ya akai aka bayar ko me manufan bayarwa me ake so a cimma sannan ayi hukunci akan wa'innan manufofin amma ba ka wadi yawanci kyauta ita halalce sai in akwai wata manufofi sai a auna a gani don haka wannan ba za mu iya cewa komai akai ba sai in mun san hakikanin menene wallahu a'lam wannan kuma bayan shi ma yayi sallama yayi addu'a yace yana son zuwa hajji okay ta mace ce tace tana son ta je hajji ne to amma ta ji ana cewa idan ka je hajji ba da muharraminka ba akwai rauni to mallan tambayar ita ce ya matsayinta ya matsayina idan nace idan naje ba tare da muharrami ba in taje ba tare da muharrami ba hajjin ta tayi sabo mai girma wasu malamai sun tafi kan cewa kawai ma bai dace ma ta tafi hajjin bane ba tare da muharrami ba lura da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam la yajuzu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata qasrin illa wa ma'aha hadhi mahram wannan hadisi ingantacce Imam Muslim ya rawaito shi haka bai kamata ta je aikin haji ba tare da muharrami ba wannan wasu sun dauka shi ma rukuni ne daga cikin rukunan tafiya haji ba rukunin hajjin ba tafiyar to amma tunda ta ce ta riga ta yi wannan sai ta samu manyan malamai su mata bayani ya matsayin hajin ta yake ko ya karbu ko bai karbu wannan Allah ne ya sani amma ya matsayin haka amma dai tafiya ba tare da muharrami ba ko da ma ba haji bane ko daga nan zuwa Bauchi mace ta tafi ita kadai ba tare da muharrami ba ta aikata haramu ko daga nan zuwa Maiduguri ko daga nan zuwa Jos ko Kano ko ina ne haramun ne in mace ta aikata ba tare da muharrami ba to aikin haji malamai da yawa sun tafi akan rashin ingancin hajin wasu da sauransu to wallahi ta'ala a'lam ita ta riga ta yi ne in bata sani bane ta riga ta yi wataƙila Allah subhanahu wataala ya ga dama Allahu rahim muna fatan Allah ya samu dace wallahi ta'ala a'lam za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka bayyana aya ta 151 cikin suratul an'am muna fatan Allah ya samu dace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wa'innan ayoyi don tabbatar da nitsuwa da kwanciyar hankali duniya da lahira ga dan adam in dai ya misalta wa'innan abubuwa da aka hana ko aka yi umarni a cikin wa'innan ayoyi ayoyin suratul isra sun fassara wa'innan ayoyi inda suka rinka kiran abubuwan a fili daki-daki wasiya ne abubuwa guda 14 Allah subhanahu wata'ala ya ambace su Allah subhanahu wataala ce kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ku zo in karanta muku abinda Allah mahariccin ku ya haramta muku aikatawa shine na farko sai yace Allah tushriku bihi shay'a kar ku yadda ku hada Allah da wani abu a suratul isra'i sai yace la taj'al ma Allah ita ma sai an karanta فتقعوا ده معلومه محصوره انا فتقعوا ده مذموما مخذولا ايتا تفركم
لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا
وانا ايتتي وصيه تفركو الا تشركوا به شيئا شنو لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا كركا يدك سانيا وني ابو تاري ده الله مفي جرمن شركا a doron kasa shine an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kishiya alhali shine ya halicce ka shine hani na farko a cikin alqur'ani a jerin ayoyi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamu ba taba samun hani inda a jerin ayoyi ne daga fatihatul kitab zuwa nan ba har zuwa nan gurin shine fara da cewa fala taj'alu lillahi andada kamar yadda farkon umarni alqur'ani shine umarni da bautar Allah shi kadai ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum da haka Allah subhanahu wa ta'ala ce alla tushriku bihi shay'an kar ku hada shi da wani abu ko mutum ko aljan ko dabba ko halitta wata bishiya ko rana ko ruwa ko menene kar a dauke shi shi ma abun bauta ne tare da Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan wasiya sai ce nabi wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu wannan umarni ne wancan hani ne na farkon la alla tushriku bihi shay'a sannan wa bil walidaini ihsana in mutane suka nisanci shirka sun samu tsira duniya da lahira insha Allah ta'ala sannan na biyu wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu bai dace ba ga mutum ya zamanto yana wasa da haƙin iyayensa ko namiji ne ko ta mace mafi alherin mutum shine biyayya ga iyaye ko da iyayen ba musulmai bane wajibi ne mutum ya musu biyayya sai da in sun kira shi ne zuwa ga abin da suke kai na kafirci wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuṭihuma anan kan ba a biyayya gare su amma muddin sun umarci mutum da ko menene ya jejeje ya saro kaza ko ya jejeje ya dauko kaza ko ya dauka kaza daga guri kaza zuwa guri kaza ko ya aikata kaza duk abin da suka umarce shi wajibi ne yayi musu biyayya don haka wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu a suratul isra'i sai ta waqada rabbuka
wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma
Allah subhanahu wa ta'ala har hasuran
eh wa yuslamu madanahadulli min ar-rahmati wa qurrabbi irhamhuma kama rabbayani saghira
anan da Allah ce bil walidaini ihsana nan ya ce Allah tushriku bihi shay'a a can kuma sai umarni da tauhidi nan yayi umarni da kishiyar tauhidi yayi hani da kishiyar tauhidi can kuma yayi umarni da tauhidi wato kishiyar shirka shine waka ba rabbuka alla ta'budu illa iyya sai ta kuma bil walidaini ihsana to a can sai dogon magana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ko fala taqul lahumā uff ko fala taqul lahumā uff duka na kirawoyi ne wa fa uff kulliha bi fathin dana da ibnu kasir yace uff hamza da kisa yace uff kuma uffin jumhurul qira abuna qurra haka Allah subhanahu wa ta'ala ce ko alaman kai tsaki kai mutum yayi mahaifiyarsa tsaki duk wani abun da zai yi na wani furici ya fito komin kankantansa da sunan kaskanci da abun da ta faɗa ko reni ga abun da ya faɗa mahaifinsa ko kuma jin rashin jin daɗin abun da mahaifin ya faɗa ko kuma mahaifiya ta faɗa kar ya yi wannan shi sa aka amfani da uffi uffi din ya zama akwai uffa akwai uffi akwai uffin da nauyinsa da rashin nauyinsa ko yaya ya kasance kalma wannan nuna ba a halalan su da ido Allah ya amfani da na wancan ne saboda shi ana ji mutum zai iya halalan su ba su gani ba ya dauka cewa ya tsira a duk abun da za su ji ko yayi a jikinsa ko yayi wani aiki ko harara ko wani abun nan ya haramta gare shi Allah ya karkai musu wannan kuma komin ko sun kai girma saboda in sun kai girma suka yi nisa sukan iya shekaru ya sa su rinka yin wani abu wanda bai dace a ce an yi shi ba in a cikakken hankali ne amma shekaru ya sa sun je ga wannan to a lokacin ne mutum shedan yake iya ingiza shi ya gaya musu abun da ba daidai ba shi yasa ma wata kira imma yablughanni indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma kai ko sun kai makula wajen girma bayan gida a gurin suke yi, bawali a gurin suke yi, su ta makatsawa suna abunan. Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ko ɗaya daga cikin magabata, shi mahaifiyarsa bayan ta tsufan ma sai aka jarrabe ta da taɓin hankali, sai yana cikin koyar da hadisi, an cika yana karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta kira shi da sunansa, ta kwalla masa kira, in yaji kiranta ya san cewa ba a cikin hayyacinta take ba, sai ya ajiye littafin hadisi, sai ya tashi ya bar jama'a gaba ɗaya, sai ya je gurinta. In yaji sai ta kama masa fada, tana faɗin maganganu ta inda ta shiga ba nan take fita ba, sai ya zauna, sai ta gama gaba ɗaya, ta yi cewa ba a cikin hayyacinta take ba, amma baya mantawa da ita, sai ta gama duk abin da za ta yi na surkulle wanda ba daidai ba, amma sai ya taso ya dawo. In suna so su jira, in suna so su tafi, ba wanda yake tafiya, sai an jira shi ya dawo ya ci gaba da karantar da su hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tana faɗin maganganun da ba daidai ba, yana ba ta hakuri, yana kwantar mata da hankali, yana ba ta hakuri har sai ta nitsu, wani sai har sai ta yi bacci, sannan ya dawo a ci gaba da karatu. Kaga wannan fala ta qul lahu ma uffin, ba karamin al'amari bane, amma wani zaka ga mahaifiya tana faɗa shi ma yana faɗa, mahaifi yana faɗa shi ma yana faɗa, wani ma kawai ya yi zuciya ya daina gaida mahaifinsa, baya gaida mahaifin, wani kawai baya kallon hanyar inda mahaifin yake, wani kuma ya zuciya ya bar gidansu, ya kaura a gidansu kawai saboda mahaifin ya matsa masa. Wani zaka ji mahaifinsa yana cewa ku je ku ebo ruwa, yana ɓata rai, mutum ya kace bawa kullum sai ya ebo ruwa, kawai gida kaza menene haka suke. Wani ya ɓata rai da mahaifinsa bai biya masa kuɗin registration ba, saboda haka sun yi fada, shi yanzu baya magana da mahaifinsa, shi yanzu gaba ɗaya baya abun nan. Wani kuma ya sa sunan baban nasa, ya sa masa wani suna, ya dawo sai boss yana gida, sai tambayi kannan boss yana gida, ko kuma ya maka masa dai wani suna kawai haka, in yana kofar gida sai ya zagaya ta can, inda yan kudi a aljihunsa sai ya gindin mai shayi ya ci abinci, ko kuma idan ya zo sai ya turi kwanon da kafarsa ya ga wata irin miya ce, in ya ga yaya ne kawai sai ta kuti sai ya wuce, yana da yan kudi kenan a lokacin. Bai san cewa haka za a yi masa ninkin ba ninki ba lokacin da ya tsufa, kuma zai wutar jahannama tana jiransa. Allah ya kiyaye mu. Saboda haka iyaye ba abun wasa bane. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya zo fita daga gida, zai tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi zai saurari wahayi da Allah yake saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam, ya bada baya sai mahaifiyarsa ta kwalla kira Abdurrahman, sai bai ji ba, kawai ya ci gaba da tafiya, bai don bai jita ba kwata kwata. Ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ɗebi wahayi da sauransu na hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ake masa wahayi ya karantar da su. Ya dawo gida, ya dawo gida ce ta ce yaya na kira ka ɗazu, sai ta yi fishi, na kira ka ɗazu kana jina baka zo ba, ya ce wallahi bai ji ba, ta ce baka jini ba duk ɗaga murya da nan, ya ce bai ji ba, ta ce ai da na yi fishi da kai. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu jikinsa ya rinka rawa, bai ji kiranta ba fa, saboda haka da ya fita sai ya je kuɗin da yake da shi gaba ɗaya sai ya ɗauko, sai ya je sai ya raƙumi, ya ce a soki raƙumin, aka soki raƙumin, ya ce a raba wa miskinai sadaka. Duka wannan yana tawassuli ne ga Allah, Allah ya sa kira ta tafi ta yafe masa, ya roƙe ta ta yafe masa, ta yafe masa, to yana roƙon Allah ya karɓi wannan yafiyar, kar ya kama shi da wannan kiran da ta yi bai ji ba bai ansa ba, kar a kama shi da shi ranar tashin alƙiyama. Sai da ya sai raƙumi da kuɗinsa gaba ɗaya, aka soke raƙumi, aka feɗe, aka yanka, ya raba wa miskinai don su ci su ji daɗi, yana tawassuli da wannan aikin Allah ya yafe masa. A ga wannan fa bai ji kiranta ba, kai ko kana jin kiranta zaka tafi kallon ƙwallo, sai ka fasa kawai ba ruwanka da ita, saboda yana saurin zai je kallon ƙwallo. Ai ko tafsiri zaka je, in mahaifiya ta kira dole ne ka tsaya, kowa kana iya cewa a zan je tafsiri amma banda mahaifiya, banda mahaifi, ko ina zaka je, in dai mahaifiya ya kira sai ka tsaya ka je. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, kar ka yadda ka musu tsawa. Mahaifi yana magana ka ɗaga murya, to ni ne ake so na yi a gidan nan kullum, mutum kawai shi kaza 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 kaza, ka ji mutum yana gumaguni akan mahaifinsa ko akan mahaifiyarsa, kuma yana tsammanin albarka a rayuwa, shi za ka ta gudun guduma, ka ga mutum kawai ba shi da wani ko kai waye ko duk kai ne shugaban duniya, in mahaifiyarka ta kira ka dole ka sauko, don kai ba shugabanta bane, kai ba shugabanta bane, ko kai shugaban duniya ne. In ana maganar mahaifiya to magana ta kare, in ana maganar mahaifi magana ya kare, ko ba abin da za ka musu a duniya ka biya su, ko duk duniyan ka tara da abin da yake cikinta, wallahi baka yi mahaifanka komai ba. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, ka gaya musu magana mai daraja kullum, baba Allah ya saka da alheri, baba kana ta dawo ne akan mu har mun girma ba. Kullu za ka sura tursayinka kana da abu ma ka girma ma kai kaza, in sura da halin zaka iya zuwa daki mahaifiya ka samu taje wani abu da ta ci ba, da kai wannan mutum da iyalanka kai ma sai ka samu taje wani abu, tana cewa ga wani abu nan ko za ku ci ko taje wani dan abu hakan nan wanda wai sai kaga taje. So da me har yanzu ba ta rabu da jin tausayinka ba, saboda ka kullahuma qaulan karima, ka gaya musu magana mai daraja, kai wallahi da Allah ya hore mun baba, in baba kaje ce mata ko kuma mama, in mama kaje ce mata, da Allah ya hore mu, Allah Allah nake, Allah ya hore mu, wallahi sai na kai ki hadi insha Allah. Wa kullahu ba qaulan karima, to wati sun tsuwa ba ji hadi wada su talaka ne, kace in Allah ya yarda ki mun addu'a, wallahi ina so in Allah ya hore mu in kai ki hadi, ko kuma kaman addu'a baba so nake kafin mu bar duniya, ba kace kafin ya bar duniya ba, kafin mu bar duniya, yawa sun yi wasu yaya tunani suke mahaifan su tafi su bar su. Haka wa kullum ma qaulan karima, so nake kafin mu bar duniya insha Allahu ta'ala, banan nan da a ce ina da hali, wallahi da gari da iski da wando zan dinka maka shadda, me kaza me kaza, da ina da hali, kai kake ta mun dawainiya, ina makaranta, Allah kai tsawon rayuwar mu, Allah sa mu na raye mu kai wani lokacin da ni ma in samu hali yadda kai mana kaza kake mana dawainiya, ni ma in dau dawainiyanka, suka ji ta babu damuwa, ko kanninka ka kula da su, ko muna raye ko ba mu raye, Allah ya maka albarka, kaga sai ka ji dai, sai Allah ya karbi wannan addu'a din, yace Allah ya maka albarka, sai ka zama mai albarka. Amma wa kullahu ma qaulan karima, duk abin da zakai ka ji musu magana mai daraja, ina ma ina da hali yau da nama za a ci a gidan nan, baba in ganka kana cin nama da na ciyo naka baka da hali, amma kana gaya musu wannan maganan yana jin irin burin ka, ya san cewa kai mutumin kirki ne insha Allah, da ina da hali baba yau da zabi za a yanka wannan azumin da kuka yi ayi farfesun su, wallahi ku ci, amma bani da hali, Allah ya hore mana baba, ku rinka taya mu addu'a, mama ku rinka taya mu addu'a, Allah ya hore mana, za mu muku kaza za mu muku kaza, amma mutane sai ga kawai mahaifi yana jin radadin rayuwa, sannan yana jin radadi daga gurin yaya, bai dace ba. Wa kullahu ma qaulan karima wa khfid lahumu janaha dhull min ar-rahm, Allah ya shimfada musu fikafikin kaskanci, in ka zo gaban su zauna ka nitsu. Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala in ya zauna sun koyar da kai a gaban mahaifiyarsa, bai taba hada ido da ita ba, ba taba ganin ya hada ido da mahaifiyarsa ba, so tsabar girmama ta, kuma wani zai zo yana kallon cikin mahaifiyarsa, idon cikin idon mahaifiyarsa, yana gasa mata magana, ke kullun sai mutum zai je kaza, sai ki zo ki ce wai a dai wai, in mutum zai aiki a gaya masa tun safe mana ya san zai aiki, ko kuma kai alƙawari zaka je guri kaza, shi kuma ya ce zaka je guri kaza, ka zo kana ce mata ni ba gaskiya wannan aikin fa sai dai a bar shi sai gobe, don yau gaskiya mun riga mun yi alƙawari da abokanai na za mu je boci daurin auren wane, kuma wane ma ya gayyace ni, wallahi kuma shi kaza ne ya fi babanka, daurin auren wane ya fi babanka, so da ka aje aikin babanka akan daurin auren wane, ka aje aikin babanka akan alƙawari da wane, ka aje aikin mahaifiyarka akan alƙawari da wane, shi wai wane, tewa wasu kaman ba su da hankali in suna magana da iyayensu, kai ka ce tababbu ne wasu, wai yana ga dara shi dan duniya, kai dan duniya ina ina ka zama dan duniya, kana cikin duniya dai baka san ma ina duniya ta dosa ba, saboda haka mahaifa wa kullahuma janaha dhulli min ar-rahm wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, tun suna raye ka rinka musu addu'a, ba sai sun sani ba, kana cikin sujjada kana cewa ya Allah, ya Allah mahaifiyata, ya Allah mahaifina, rabbi irhamhuma, Allah kai musu rahama, Allah ka ji tausayin su, ya Allah kai musu rahama ka ji tausayin su, balle in su rasu ai baka da lokaci, ko wanda baka da lokacin yi musu addu'a, ko a ina ka ga daman yin addu'a, ka samu daman yin addu'a shigar da mahaifanka, gibi ne mai yawa cikin du'a-du'a da zaka yi ba mahaifa a ciki, kar ka yadda kai addu'a har ka rufe baka kira mahaifa ba, sai dai in Allah ya mantar da kai shaytan ya mantar da kai baka tina ba, ko ka tina ambace su, so da nan ne zaka samu daraja, nan ne zaka san cewa lalle kana kyautata musu, in su rasu kana musu addu'a to yafi du'a kuma da zaka musu suna raye, saboda haka yi musu addu'a, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, wannan sune Allah subhanahu wataala ya fadi, shi ne wa bil walidaini ihsana, annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya to ya rasulullah ni ban taba jihadi tare da kai ba, ina so in je in yi jihadi tare da kai, na fito zan tawo mahaifiyata bata ji daɗi ba, tana cewa in zauna, tana so ta zauna tare da ni, ni ko ina so in yi jihadi tare da kai, mafificin aiki nake so na fita tare da kai, ina gwagwarmaya ina kare ka, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifiyarka tana ranta ba, ta ce eh, kana so ka yi jihadi tare da ni? Yace eh. Don me kana neman aljanna? Yace eh. Yace to koma gurin mahaifiyarka, aljanna tana ci. Jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kada ce kenan, ko ka shiga mota zaka tafi wa'azi, ko kai ne zaka yi wa'azi, in mahaifiya ta kira ka wallahi sai ka dawo. Yaga mutu ya daure kunkumin sa, shi dan agari ko dan hizuwa ko dan menene, mahaifiyarsa bata yadda ba, ina kushe su bane anan, amma ina kushe daga cikin su wanda suke barin aikin mahaifiya ko mahaifi su tafi aikin hizuwa, sani cewa ba su yi aikin komai ba. Yawa, amma in ka gama da aikin mahaifanka ka tafi aikin hizuwa ko ka tafi aikin agari, to alkhairi bisa alkhairi kenan. Saboda haka duk wannan a san wannan, وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ذلك وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق. سي الله سبحانه وتعالى يتي ولا تقتلوا اولادكم من املاق. كركو يدكو كش ايانكو من املاق سبب تلوتين دا كوكي تيكي سبب تلوتين دا كوكي تيكي وني بايا روسا تيكي ما تسا سي انيا بشي تلكني كو كما اي شيطان يريا ما تتلوتي شين دا سورة الاسراء. ولا تقتلوا أولادكم
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
الله سبحانه وتعالى وسيطان ينال يا مسلم كافم ما تتسيكي كو كافم باين تتسيكي سيرا يا مسلم كاي in fa kuka aihu fa abun zai muku yawa, za ku kasa kaza, za ku kasa kaza, shine khashiyata imlaq na suratul isra'i kenan. Nan kuma min imlaqin wani in shi talaka ne, zace kai ni fa yanzu yadda rayuwa ta take dinnan cikin kunci, to don da gaskiya a zubar da ciki kaza kar a aifa, a zubar da ciki kaza kar a aifa, ko kar a yi cikin ko kar a yi kaza, shine min imlaqin. To in kuna cikin talaucin ne ma, kar wannan ya sa ku kashe yayanku. In kuma kace ta imlaqin ne, shedan yake raya muku cewa kai ya'ya in suka taru suka yawa, yanzu kaga tattalin arziki na matsakaici din nan, tunda ni matsakaicin ma'aikaci ne, kai kaza kaza kaza, ko kuma ni dan matsakaicin dan kasuwa ne, to kace ta imlaq kenan. To sai Allah ya ce in kace ta imlaq ne, sai ce nahnu narzuquhum wa iyyakum, ku sani cewa ya'yan da ba a aifan ba ma mu ne zamu azirta su, ku din tukunna mu azirta ku. Sai ka fara kiran su, su da suke baku barazana don tsoron talauci kuke tsoron aifan su. Anan kuma in min imlaqin din ne, kuna cikin talaucin ne kuke tsoron aihuwa, sai Allah ya lallashin ku, ya kwantar muku da hankali, sai ce nahnu narzuqukum, zamu muku arziki, ko da talauci ya dame ku zamu baku arziki, amma san ko in tsoro kuke, nahnu narzuquhum, su ma da ba aife su ba zamu azirta su, balle ku da kuke rayu kuke yawo a doron kasa. Sai sa Allah subhanahu wataala yi maganan guda biyu, don wancan tana fassara wannan, wata tana ƙara bayani akan wannan, na suratul isra'i suna ƙara bayani akan wannan wasiyoyi din. Amma Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala ne yake cewa, yake cewa sahabbai, in kana so ka ga man arada an yanzura ila wasiyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi alaiha khatamuhu falyanzur qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a, wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya buga mata stam ya yadda da ita ta je ko ina, to zai dubo ina ayoyi. Shi ne sai kace wala taqtulu auladakum min imlaqin, sai ce nahnu narzuqukum wa iyyahum, in talauci kuke ciki, to Allah ce a mu za mu azirta ku. Kar ku dauka da barbaru ne, ko rashin yaya yake kawo kuɗi, sai ga wani mai dindin kuɗi ne bai taba aihuwa ba, wani kuma ga ƴaƴa nan ratata, amma kuma da ikon Allah suna ci suna sha, kafin ya je kasuwa, kafin ya farka, ƴaƴansa manya sun je sun bude shago, sai ya kawai yana gida yana kwanta lafiya kai, ƴaƴansa suna ta gudanar da kasuwanci, sun san kasuwanci, sun iya kasuwanci, kuma dukiyarsa bata tsaya ba. Da yawa daga cikin ƴan kasuwa sun bar akalan kasuwanci a cikin ƴaƴansu, su suke gudanar da ita, yana nan a matsayinsa na mai arziki, ƴaƴansa ma masu arziki, me kai wannan daɗi, kuma suna yana kula da addini, suna kula da addini, yana gida yana karatun alƙur'ani, kuma shagonsa yana buɗe, wanda ba shi da nafa ba zai zauna ya karanta alƙur'ani ba, sai dai in a shagon in yayi sa'a, to da sassafe zai je ya buɗe, kuma za ka gan shi yana ɗiban ruwa a duron yana shigarwa da shi, ina ɗara, babu da yaya, ba shi da yaya, duk ya kashe su, ba yaya. Ko kuma yace a tagaita su, ko ai kaza ai kaza, sai Allah sai da ke ba shi da bai san gaibi ba, masu takaitattun kwana su ya bari suka rayu, waɗanda suke da tsayin kwana sai ba a haife su ba, sai da ka sun taso sun yi graduating kenan, sai Allah ya karbi rayuwarsu, dan bai san su din bane,
da sai bar wanda sai graduate har ma yayi aikin gwamnati ya tara kudi yayi me yayi wane ne ko yayi kasuwanci ya tara kudi yayi me sannan tukunna ya rasu kaga wannan abin amfane shi to bai san gaibi ba sai ta kashe irin wayannan din da wanda bai hadisi alqurani yayi karatu yayi me duk gaba daya zubar da su sai bar yan gajejjerin masu gajerun kwana su uku ko su hudu ko wani abin da shedan ya raya masa so da ka sun gama kenan suna tsakiyan kwari za su taimaki baban su sai suka tafi dama haka Allah ya yi su shi kuma bai sani ba sai ya zabo su shikenan so da ka zaka ganshi sai ite ko luko gari ko me duk shine zai tallafo kuma gashi dakta ko wani abun nan ko me ne da amma da sheke shi yake shigar da ruwa cikin gida sheke wane ne da sauransu to haka al'amarin yake so da ka Allah subhanahu wataala ya ce wala taqtulu auladakum min imlaki sai dai in larura ne wancan kuma ba min imlakin bane in larura ne a'a na cikakken dauki saboda wani yanayi cuta ko wani abu wanda tabbas masanan abun sun tabbatar sun fada to nan ya halatta malamai suka ce ya halatta amma mudda ya kawai da ka min imlakin don tsoron talauci ko kuna cikin talauci ko kuma kashiya ta imlak talaucin da zai zo gaba wannan duk gaba daya wahayin shedan ne wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana Allah subhanahu wa ta'ala ce kar ku kusaci alfawahisha alfasha annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr da sauran sahabbai ko kuma wasu daga cikin sahabbai sun rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana musu cewa Allah ya fi kowa kishi shi yasa harrama alfawahisha ma zahara minha wa ma batana Allah yana kishin wani yaje ya taba jikin wata matar da ba ta sa ba Allah yana kishin wannan balle har yayi amfani da ita sai sai ta wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana da wanda yake bayyana da wanda yake koyi Allah yana kishin mutun yaje ya taba matar da ba ta sa ba ko yar wani kawai ta je karatu university ko ta je karatu makaranta ko ta je wani college wani kawai yaje ya udare ta yaje yana amfani da ita ko yana shashanci da ita ko yana wasa da ita ko yana wasa da mutuncinta kai ya kamata ƴaƴa mata su zama masu mutunci su gane mai yaudara su gane shedanu a cikin mutane wanda ke kare da su a cikin jami'oi kuma su daina taimakon shedan wajen fita ta fitsara suna yawo da fita na fitsara a cikin makaranti suna yawo suna nuna kansu wasu a masu ƴaƴan masu kuɗi ne suna da fata mai kyau ko suna kin manta ran da za a saki cikin kafa waje ga kyawun fatan ki kina ini a lokacin kin rube in kika shiga wutar jahannama waye san kina da kyau waye san kina da wata fata ina fatan take kai ba kira duniyar ma je ki ai auren ki ki gabzu da duniya ki gani wani ya ji dadi ko dai ya taba samu abun nan ina ga akwai biya cikin wannan abun nan dinau ta mu dai ba ruwan mu saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana abun da ya bayyana da abun da ya ɓuya na alfasha kwata-kwata kar a kusace shi da yanzu mutum zai so a yi lalata da yarsa to me yasa zai da yar wani zai so a yi da mahaifiyarsa me yasa zai yi da mahaifiyar wani zai so a yi da ƙanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya me yasa ya yi da ta wani uwa ɗaya uba ɗaya take da wani in duk yar da ka je kai shashanci da ita uwar wani ne fa ka so a yi da uwarka ka so a yi da mahaifiyarka kuma ƴar wani ne yanzu ka so a yi da ƴarka ƙanwar wani ne ka so a yi da ƙanwarka ƴar wani ce ka so a yi da ƴarka me yasa mutum ba zai tunanin wa'innan abubuwa ba in ko mutum ya bude wannan kofa ya sani cewa ƴaƴansa ba su da kariya wanda ya yi lalata da ƴar wani ƴaƴansa ba su da kariya duk yadda zai in zai kulle su a gida ne in zai meye ne duk abin da yake ji da shi wallahi ba su da kariya saboda ya hana kariya ga ƴar wani saboda ka ƴaƴansa ba su da kariya daka wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana a suratul isra sai ce wala taqrabuz zina
wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa
kar wani ya ce ya mu da ake tafsirin a university mu ba yan islamic studies bane ba mu san fawahisha ma zahara minha wa ma batana ba to zo mu je can Allah ya ce wala taqrabu zina ina ka san zina kan sai mai ta dalla dalla ya fassara mana in baka san wala taqrabu fawahisha ma zahara minha ma batana ba to alhamdulillah ba mu bari haka ba sai Allah ya dauke mu kai ma mun dauke ka zo mu tafi wala taqrabu zina an gane ke ma ta mace wala ta karabun zina in shi zaki tsaya wani shashasha bai san babanki ba ya taba hannunki kawai don kwaba university kai wannan akwai rashin tunani wallahi a dauko ki da mutunci da tsada Allah ya yi ki ta mace mai muhimmanci mai tarbiyyar yaya ke yanzu ki yarda wani shashasha ya yi shashinki da ke ki yi tsammanin yaya na gwarin wanda za su rinka miki addu'a kina kabari anya kai ya kamata ku yi tunani da irin wannan ki zama ta mace ta kwarai yana maza ku zai ke tsayare wuce yawa kanshin zanin ki ma ba a yi daidai ba tsayare wuce kawai ki jere da hanya ya ga cewa kyaman su kike wallahi gobe ba zai dawo ba ya san kin disgash domin dama haka yake abin da ya tantance ki amma kawai mutum dawa amin insha Allah amma kai mutum ya zo ya yi wasa da ke kuma ke yardan masa don kai iska tana hura mutane wasu yan jami'a ne ko uban jami'a an ce ya janci ne balle danta haɗe bai kamata ba saboda haka wannan kar ku yaudaru wai ku yayan jami'a iyayen jami'a ma ba su yi shashanci ba haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa batana sayta wala taqrabuz zina kar ku yadda ku kusanci zina ma'ana duk hanyar da za ta bi ta kai zina kar mutun ya bi ta kana ganin wacce kake so sai ka je ka ce to ina mahaibanta sai ta nemi izini sai ta yi magana shikenan shikenan wannan hanyar kenan fa cikin sauki ka zama mai mutunci ta zama mai mutunci amma kai shi gane sai a hadu da juna kai a aita yaudaran juna da walakanci kuma duk wanda kika yadda ya shatanci da ke wallahi ba zai aure ki ba abokin sa ba zai aure ki ba da ya zo sai ki ji ai wannan yar iska ce kuma shine babban dan iska yawa ba zagi muke ba kawai a magana ce haka ne za a gane ta yawa da haka ne za a gane maganar saboda haka abin in yayi shatanci da ke ba zai aure ki ba yana yin shatanci da yarinya shikenan ba shi ba ita ba zai aure ta ba abokinsa ma in ya zo sai kai wancan nan yana so ya je nemi izini ya ce a haba wannan kai kuma ka rasa wanda zaka nema sai wancan kaza 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 ita fadin illoli ba zai ce shine yayi iskanci da ita ba sai a ita din yare iskanci shikenan an tsaya na kin ga ya bata ki kuma ya lalata miki rayuwa gaba daya kuma a gurin Allah ke bacacciya ce a gurin iyayenki ba ki da mutunci ko sun sani ko ba su sani ba in mutum yana zina fa ko an sani ko ba sani ba yi da mutunci ba za a ga mutuncinsa ba saboda haka bai kamata mutum ya zama ya mai da kansa irin wannan haka ba don kawai yana gadara yana tashi ko yana jami'a ko yana cikin wata rayuwa ko yana da kuɗi ko dan mai kuɗi ne shi ko dan wani kai aure mara in kai dan mai kuɗi ne in ne daga cikin kai dan mai kuɗi ne dan ka bai mahaifinka ya goyi bayanka kai aure shine gadaran kana da kuɗi ka ji daɗin kuɗi kenan amma kawai ga kuɗi sai zina kuɗi sun yi asara kuɗi kenan kuɗin sun zama asara sun zama taɗewa saka wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan Allah ya kusani zina fahishatan fa alfasha ce sako ne miyagun aiki ne wa sa'a sabila in kana neman mummunan tafarki in ka samu hanyar zina ka tsaya ana Allah ya kiyaye mu Allah subhanahu wataala ya ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq kar ku yadda ku kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai da haqqi haqqin shine as-sayyibuz-zani shi kuma mai kashe shi ita ce hukuma in an samu shari'ar musulunci mutum ya taba yin aure yayin zina za a jefe shi har mutuwa haka shari'ar musulunci ta ce amma ba mu ne za mu taru mu ce kai wani yayin zina yana da aure lalle an ganci an tabbatar saboda haka mu je mu taru mu kewaye gidansa mu jefe shi ba yi hukunci ba wannan ba hukunci ba dukkan mu ya kamata mana bulala sai dai waɗanda suke alƙalai su ne za su tsaye da hukunci a kan wannan a zartar da hukunci kuma a je a tara jama'a a yi a gaban jama'a ba kawai ɗaiɗai kun jama'a ne za su haɗa kai su je su zartar da wannan hukuncin ba a sama kashe rai illa bil haqq alhaq kuma hukuma ita take da ikon tsaye da hukunci a kan wannan shi yasa kullum muke addu'a Allah ya tabbatar mana da shari'a da alƙur'ani ana samun shari'a da alƙur'ani duk waɗannan abubuwa na saƙo za su ga sun kauce da izinin Allah in ba su kauce ba hukunci zai tsaya akan mutane masu aikata shi za ka ga sun yi kaɗan amma ka ga in ba shi yana alƙur'ani har mutum ya zo zai kare mazina ta wayar su ma suna su samu yanci, zai kare yan luwadi, zai kare yan madigo, suna suna su samu yanci a ba su dama mai cika auri mace. Duk wannan ba rashin shari'a bane, ka wannan rashin shari'ar musulunci. Inda musulmai, shari'ar musulunci ayyana musulmai kadai, wallahi wanda ba musulmai ba za su gane cewa kai rayuwa ita ce abin da yake daidai. Ba sai an ce wata shari'a ba, ayyana musulmai kawai shikenan. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wala taqtul nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, rashin tsaida hukunci da hududullah to yake barin mutane kara zuge su ta kashe juna. Amma idan tsaida hukuncin Allah aka tsaida tsarin Allah aka yi shari'a da alqur'ani, ba wanda zai taba wani. Sai sa a can ma suratul Isra'i Allah subhanahu wataala ya ce wala taqtul nafsa allati
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
هذا لم يكن يسوى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما سيفسر ما حر حق واند أككش والأموى يسوى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا اما فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. كذا الله سبحانه وتعالى ya ce kar a kashe rai wanda aka kashe masa dan uwa, akwai auliya uddam da an kashe mutane dan uwan su ko jinin su, to sai su tsaya su nemi haƙin jinin dan uwan su ko jinin dan su ko jinin baban su ko jinin wan su ko jinin kanin su, auliya uddam kenan. Sai su zo su yi bayani, sai a ce to za ku karbi kudi fansa a madadin ransa an masa kisan gilla, ko kuma kun fi so a kashe wanda ya kashe shi. Shari'ar musulunci ta ba su wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan, mun ba shi dama zai iya karban kudi a madadin jinin dan uwansa. A Saudiya akwai wani mutum da ya kashe wani, auliya uddam suka zo suka ce to sai a zo a tsayar masa da haddi. Shi ma danginsa suka taso masu kudi suka ce kai kase wannan da yayi gashi da gangan ne ya kashe shi. Amma su karin kabi sai da aka wajen shekara hudu suna bi a take ba su dama, wa'inna a ce su je su yi nazari, wa'incan su je su yi nazari. Su karin ka kara kudi sai suka bada riyal miliyan 14, wa'inna suka ce ba sa bukata. Su sai an kauda wannan a bayan kasa, ba sa son su gan shi shine ya kashe dan uwan su. In ko aka bar shi barna za ta kai inda ta kai, aka zo aka tsaye da hukunci aka sare kansa. Haka nan wani ya zo ya kashe wani yaro dan wansa ya kashe, wannan ina nan ran da aka yi sare kan wannan, ya kashe dan wansa kawai, yayi wani dan abu yaron kome ya masa shikenan, ya bi shi a guje, yaron yana gudu yana hawa cikin na hawa gidan sama, ya tafi da kamansa yaron ya fadi, yadda yaron ya dauko dutse ya daki kan yaron sai da kan ya fashi, kuma sai ya rikice kawai daga kashe shi sai ya rikice sai ya rasa inda zai dashi, sai ya dauko shi da ya dauko shi da zai jefa shi a irin wani abunan kwandon da ake abunan dina wannan dustbin da ake jefa datti, sai dai zai jefa shi, yana zuwa zai jefa shi, kawai yan sanda sun gan shi. Dama kowane layi akwai yan sanda dare da rana, kuma kowane layi akwai motoci na yan sanda, suna da motoci ba kawai suna zagayawa ne sun hada zufa ba. Suna da motoci ko ina da irin mota zaka ganta, ko yanzu kaje Saudiya zaka ga irin wannan yan kananan motocin nan farare mai hoton ido a jikin su, wai idon yana ganin ka ba duk inda kake, hoton ido a jikin su. Zaka daga wannan layin zuwa wancan layin, wannan motan tana kula da nan, wannan motan tana kula da nan. Kai na taba sayo kifi, sai na zo ina tsallake hanya irin dual hanya din nan, da naje tsakiyan to akwai ciyawa dake bayan gari ne, to amma kifin dake kato ne dogo ya kai kaman tsayin kafa, to sai na tsaya ledan sa ta dan zarce, sai na tsaya a tsakiyan fili ne da daji ne, ba wanda yake lura, na tsallako daga kasuwar da ake irin wani abubuwan haka bayan gari ne, ashe da lodan ta wuce ina na sunkuya kawai na abu nan, daga miƙewa na tsaye sai na ga wannan 'yar motan kawai a tsaye. Sai suka ga suna ganin ko wani ta'addanci ne, mutum yake me a cikin leda nake kokarin abu nan ana, sai suka shu, sai da na zo ni ma da na gani ni suke kallo, sai na tawo ta kusa da motan zan wuce, ka san in akwai alaman ko akwai dan gaske gaske kila. Sai suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi, wa alaikum assalam wa rahmatullahi, kai dan Najeriya ne? Ce dan Najeriya ne.
dalibin jami'a, in ce eh dalibin jami'a, ni dalibin jami'a ne. Ashe kibi ka so, na ce eh kibi na so, ka ce kawai wa salama shikenan. Kawai sai na gangara suka wuce. Kaga shi yana fitowa zai je gaci kawai shikenan sun gan shi. Sai suka zo suka rike shi, suka kama shi. An ce lokaci yayi, wala taqatul nafs allati harrama Allahu illa bil haqq. Suka kama shi aka zo aka yi shari'a. Shi ma bayan shari'a mahaifiyar yaro ta ce a'a ba za ta iya ganin wannan shi ya kashe ɗanta ba. Aka yi tayi da kuɗi ta ce a'a. Shikenan aka zo aka sare kansa aka karanta ayoyi. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurru bil hurr. Aka ce wala kun fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ana gama karanta wannan ayoyi aka ce wane dan wane ranan kaza ga watan kaza ya kashe dan wansa a lokaci kaza ga hanyar da yayi bayan ya tafile shi ya rau dutse ya buga. Ana gama fada aka ce sakamakon haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa a kauda shi a bayan kasa don kar ya koyar da wani kuma don kar wani ya ga an bar shi shima ya je ya aikata. Kawai sai ya daga takobi sai chat kawai sare kansa. Ai daga gurin kawai wasu sai suka rinka faduwa. Wani yana abu nan yanzu wanda ya fadi zai je ya kisa gobe. Allah subhanahu wataala ya ce man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. In kuma ya karbi kudin to kuma kare ce to kare rinka nuna shi wata ran kuma ya sai wani shi ya kashe dan uwan amma dai mun karbi kudi ku yi hakuri kar ku abu. In ya san haka ne to a kashe wancan din shi yafi kuma kar kuma abu nan wata ran kuma an karbi kudin a je a fake kuma a tsare shi ko a masa barazana ko a yi wani abu nan ma haka. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce innahu kana mansura. Shine Allah subhanahu wataala ya ce wala taqtulu nafsan allati harrama Allahu illa bil haqq zalikum wasaqum bihi. Wannan da kuka gani cikin ayan nan wa'inna abubuwan da kuke gani ya ku bayan Allah su ne abin da Allah yake muku wasiya don Allah cikin wannan akwai zaman lafiya da al'umma ko babu. To shine Allah ya ce zalikum wasaqum bihi, wannan shine Allah yake muku wasiya da shi la'allakum taqiluna, ko wataƙila za ku hankalta. Allah samu hankalta insha Allah. Gobe za mu ci gaba daga ayoyi na gaba, duka wasiyoyin ne. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya ba mu ikon aiki da abun da muke faɗa. Bayan Allah da suke ta bukatan bayan Allah a ciya su da addu'a, muna fatan masu cututtuka daban-daban nau'o'i na jarrabawa na cuta, ya Allah muna roƙonka da rahamarka ya Allah. Azhibil ba'sa rabban nas washfi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama. Kowa Allah ya bashi lafiya cikin waɗanda suke da cututtuka da damuwa na rashin lafiya, duka wanda yake fama da rashin lafiya ko a cikin mu ko a ina, Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya musulman mu na kwarai. Waɗanda suke fama da wasu bukatu, wasu suna cikin kuncin rayuwa, Allah yaye musu.
wasu suna cikin bukatan cin jarrabawa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara a wannan jarrabawa, musamman makaranta da suka turo suke bukatan addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara. Wanda suke neman aiki, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara, ya ba su aiki mai albarka. Kowa da irin addu'a, da wanda mahaifinsu ba lafiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da lafiya, Allah ba shi lafiya ya ba shi sauki. Dukkan waɗanda suka turo, kowa da irin bukatar da ya ambata, wanda ya su ba ta da lafiya tana fama, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta lafiya. Mai waswasi da yawan mantuwa ko rudewa, wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata ya yawaita azkar, ya rinka yawaita ambaton Allah, da yawaita zama da alwala, da yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, insha Allah ta'ala zai samu sauki da izinin Allah. Yawaita azkar, ambaton Allah, yawaita zama da alwala, da yawaita salati wa manzon sallallahu alaihi wasallam, suna rage irin wa'innan abubuwa, yawan mantuwa da rudewa da abun rashin tuno abun da mutun ya riga ya san ya kamata ya tuno. Allah subhanahu wataala ya kare mu, Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya, Allah subhanahu wataala ya mana katanga daga duwan sharri ko kuma hasadar masu hasada ko kuma kiyayyen makiya wanda suke kiyayya ga addinin musulunci. Allah subhanahu wataala ya yi albarka a rayuwarmu, ya yi albarka a zuriyarmu, Allah ya azurta mu, ya azurta zuriyar mu haddace alqur'ani mai girma, ya yi albarka a rayuwarmu, ya azurta mu, ya azurta su da arziki na halal, ya azurta mu da qana'a tare da su baki daya. Allah ya shirya da mu, ya tabbatar da digadigan mu bisa shiriya, ya hada mu a cikin aljannar firdaus. Allah ya gafarta wa iyayenmu, Allah ya yafe musu kurakuransu, Allah ya sa suna daga cikin wanda suke cikin ni'ima da rahama a wannan ini mai albarka. Allah ya yanta mu, ya yanta su daga wuta zuwa aljanna a wannan rana mai albarka. Duk wanda yake cikin damuwa, Allah subhanahu wataala ya bashi saukin damuwarsa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allah ka tabbatar mana da shari'a da alqur'ani a wannan gari mai albarka da sauran garuruwan musulmai baki daya. Ya Allah ka tabbatar mana da shari'a alqur'ani, ya Allah kai mai iko ne akan wannan al'amari. Allah ka tabbatar mana da shari'ar alqur'ani a wannan gari mai albarka da sauran garuruwan musulmai baki daya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wanda ka dauke masa computer da ayyukansa a ciki, Allah ka sa ya samu wannan computer tasa. Wanda ya dauka, Allah ka sa in yana ji a yanzu, Allah ka sa ya ji tausayin wannan bawan Allah, ya dawo masa da haƙinsa. Wanda ya dau wannan al'amari ya sani cewa ba nasa bane, Allah ka sa ya gane, ya dawo mai abunsa da abunsa. Allah ka sa ya gane wannan al'amari, kuma ka taimake shi cikin ayyukansa, ka taimake mu baki daya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، وتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا، واجعلها في ميزان حسناتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.